Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruq Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 14 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanun labarai.
Ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi da karon Russia da nanata harba rokoki kan tashar. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie ya musanta aikata laifi ga cajin da aka yi masa na yunkurin kitan kai. Kirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jijiya da waga a gobe Litinin a karkashin wasu sabbin hanyoyi da aka amince da su.
To kanun labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ƴan bindiga sun kashe mutane da dama a ƙaramar hukumar Gasol ta jihar Tarabar Najeriya.
Bandu wanda suka raunana mutum 10 an kashe, yau an je ana kokarin yin sallan jana'iza suka sake zuwa suka warga da gari.
Za kuma a ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su sun kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddamar da ta janyo dimbin asara ga Najeriya.
Ba ƙaramin fi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba, ta hanyar riban da za ta samu, ta hanyar harajin da za ta karba, ta hanyar da za ta karbi abin da muke kira royalty.
Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamdu Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci, ga kuma labaran duniyar. Ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi da karon Russia da nanata harba rokoki kan tashar, wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya. Sojojin Ukraine za su auna da karon Russia da ke harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi na bidiyo da ya yi a jiya Asabar. Zelensky ya ce duk wani sojan Russia da ya harbi tashar ko kuma ya laɓa ta tashar ya harbo, dole ya fahimci cewa ya zama muhimmin abin aunawa ga jami'anmu na leƙen asiri, jama'anmu na sirri da kuma sojojinmu. Kasashen biyu sun ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda Russia ta kwace a watan Maris jim kaɗan bayan da ta mamaye Ukraine. Katafarin kamfanin mai na Aramco na kasar Saudiya ya ba da rahoton karuwar kashi 90 cikin 100 a ribar rubu'in shekara na biyu a yau Lahadi, wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance riba. Kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru 10, duk da koma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci, in ji shugaban kamfanin Aramco Amin Nasir a cikin wani rahoton ribar da aka samu. Ribar da Aramco ya samu ta kai dala biliyan 48.39 a cikin rubu'in shekara zuwa 30 ga watan Yuni, daga dala biliyan 25.43 a shekarar da ta gabata. Masu fashin baki sun sa ran samun ribar da ta kai dala biliyan 46.2 bisa ga kirdigar manazarta 15. Kamfanin ya bayyana kason ribar dala biliyan 18.8 a cikin rubu'i na biyu, daidai da abin da ya sa a gaba wanda za a biya a cikin rubu'i na uku. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie Hadi Matar ya musanta aikata laifi a jiya Asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai. Yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba, haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin. Rushdie ya yi magana a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka, a yayin da yake shirin gabatar da jawabi a wani taron yancin masu fasaha a cibiyar Chautauqua dake yammacin jihar New York ta kasar Amurka. Shugaban cibiyar Michael Hill shine ya wallafa labarin a jiya Asabar a shafinsa na Twitter. Likitoci sun dora mawallafin kan na'urorin taimakawa numfashi bayan harin da aka kai masa da kuma tiyata da aka yi masa. Rushdie na rayuwar zaman ɗarɗar sakamakon wallafa littafin sa mai suna Ayoyin Shaidan a shekara ta 1988. Wallafa littafin da ya sa babban shugaban addini na Iran marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bada fatawar kashe Rushdie da ma duk wanda ke da hannu a wurin wallafa littafin saboda ana ganin abinda ya kunsa batanci ne ga addinin Islama.
To an ji ba kadan Murtala zai saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya wanda ke cigaba da fama da matsalolin rashin tsaro inda wasu ƴan ta'addar daji suka kashe mutane kimanin 15 a karamar hukumar Gasol ta jihar Tarabar arewacin kasar. Muhammad Salisu Garba gare ka.
A yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 a zabe mai karatowa a Najeriya, su kuwa ƴan mindiga na ci gaba da cin karen su ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya janyo ƴan mindiga suka shigo yankin Gunduma da ƙara kuka karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, suka kashe mutane sama da 15, suka gojigata wasu da dama. Daga bisani kuwa al'umma suka zo suka yi zana'izar gawawwakin ƴan uwansu. Wani mazaunin garin da ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar talaho wanda ya da shaida mun sunansa kamar haka.
Ina magana da Yakubu Taraba karamar hukumar Gasol. To Yakubu, menene ke faruwa ne a yankin ku? Wallahi akwai matsaloli, mu yanzu muna cikin tashin hankali, muna cikin fargaba, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kamar mai misalin mu karfe 5 haka ne amma wallahi mutanen nan suka shigo kuka wallahi do daga Sara sai Hardi, sai Sara sai Hardi, ba babba ba yaro ba mai ba namiji. Riki manin gawa banda wanda suka raunana mutum 10 an kashe yau an je ana kokarin yin sallan jana'ida suka sake zuwa suka wargaza gari ba dabbobi ba kawo ba abinda ba yi kawo a garin. Yanzu wani hali kuke ciki? Wallahi mu dai kawo muna neman dauki ga hukumomi har yanzu shiru kawai.
Shi ma dai a nashi bangaren wanda aka kashe masa ƴan uwa sama da 7 a cikin wannan turmutsatsin mai suna Yahaya Abubakar Garba ce dai ya ko shaida mini yadda lamarin ya auku.
Kawo hali na ruta da kuka da gari da dado sun kashe mana mutane da dama a wurin, akalla an harbi mutum sama da 10 kuma suna asibiti. Ba wani dauki da aka ce an kawo wannan abun tun wajen kashe uku yake faruwa har zuwa yanzu. Ba wani dauki daga gwamnati ko daga ɗan sanda ko daga soja, ba dauki ɗaya daga cikinsu.
To ko hukumomin jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu? Duba da cewa ƴan mindiga sun jima suna cin karensu ba babbaka a yankin Bali da Gasol da ke jihar Taraban, tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban wanda ya ce
waɗannan mutane wanda ba a san ko suwa ba dauki da bindigar suka shigo cikin wannan ƙauyen suka kama harbin jama'a ba gaira ba dalili, wanda sanadiyan harbin ne aka samu salwantar rayukan mutane zuwa guda 13.
Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, wanda ya tabbatar da cewa ya sanar da hukumomi domin ganin an dakile wannan matsalar.
A gaskiya ban ji dadin yadda al'amura suke tabarbarewa wannan yankuna ba, amma alhamdulillahi a yanzu haka da nake magana da kai shugaban hafsan sojoji na kasa ya kira babban sojoji da ke Jalingo ya bashi umarni ana cikin gaggawa a tura jami'an tsaro a wannan yankuna din. Insha Allahu daga nan zuwa gobe zuwa jibi zaka ga saukansu a wurin, kuma in Allah da za a dakile wa'annan abubuwa da suke addaban mu.
Koda kwanakin baya ma ƴan mindiga suke da ikon yankin Jauro Manu da yankin Baba Juli da kuma yankin Jabjab, sai kuma gashi sun sake karautsa al'umma mazauna yankin Kare Kukanka da ke karamar hukumar Gasol duka jihar Taraban. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Muhammad Salisu, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a daren Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su, in ji ministan harkokin wajen Mali da kuma mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya. Shirin ya amince da sabon tsarin ne tare da sanar da dukkan ƙasashen da ke taimakawa da sojoji, ba wanda aka ɗebe. Za a soma jujjuyawar ne a ranar Litinin, in ji ministan harkokin waje Abdullahi Diop, bayan da yankin Sahel ya dakatar da tsarin jujjuya sojoji a watan da ya gabata saboda dalilan tsaro. Mai magana da yawun tawagar ta wanzar da zaman lafiya Miriam DeSavos ta tabbatar da wannan, inda ta jaddada cewa tsarin jujjuyawar zai soma aiki a gobe Litinin. sanarwar ta zo ne bayan da ajiya Juma'a kasar Jamus ta ce ta dakatar da ayyukan leken asiri da zirga-zirgar jirage masu saukar ungulu a Mali har sai illa masha Allah bayan da ba mako ta hana izinin bi ta sararin samaniyar ta tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun karaɗe kasar Amurka a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar karancin ma'aikata sakamakon annobar COVID-19 da yin murabus da wuri da kuma tsananin dokokin shigar baki gurabun aiki fiye da miliyan 10 aka kasa cikewa a watan Yuni a cewar bayanan gwamnati yayin da akalla mutane miliyan 6 suke neman aiki duk da cewa kamfanoni na bukace da ƙara daukar ma'aikata a daidai lokacin da jama'a suke kashe kuɗi sosai a wajen sayayya muna da gurabun ayyuka da dama amma ba isassun ma'aikata da za su cike su a cewar cibiyar ciniki da masana'antu ta Amurka da ke wakiltar kamfanonin Amurka a cikin wata sanarwa wasu da dama da suka bar aiki sa'ad da annobar COVID-19 ta durƙusar da tattalin arzikin Amurka ba su koma bakin aiki ba
a gaida Murtala Faru Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda kamfanin man NNPC da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su suka cimma jituwa wadda ta kawo ƙarshen wata daddiyar takaddamar da ta janyo dumbin asara ga kasar daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana
wannan ci gaba da aka samu da ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da saukin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na kasa da kasa da Najeriya shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Miliku Lekyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka dauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau kana mataki ne da zai bunƙasa fannin danyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari
tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya wanda ya fi nada su ma wayannan wasu tangarda da suke cikin wannan tafiyan da aka yi su ma an fidda su saboda haka yanzu kowa sai inda ake ciki kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan rigima da muke da su kuma ci gaba da tafiyar da business kuma a takaice ga kasa wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan 9 wanda idan da ba yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati sai ta biya kuma Allah ya sa da ikon shi da aka wannan zama aka samu shirya
shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Balawinti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗin kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su
mun kuduri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa akwai gagarumin project guda uku wanda za mu dauki what we call final investment decision a kan shi akwai wanda muke kira Bonga New Oil watan sabon mai da zai zo daga Bonga akwai wanda muke kira Bonga North watan mai da zamu haƙo shi a arewacin Bonga na yanzu akwai kuma wanda muke kira Abami Gas watan harkan iskan gas da ke ciki tattare da Abami project to wa'innan abubuwan idan kika hada su gabaki daya za su kawo iskan gas akalla miliyan 600 wanda muke kira 600 million scope of gas and also zai kawo tare da shi kaman mai da ya kaiwa 200,000 na barrel and in kika hada wannan ba karamin kudi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu ta hanyar harajin da za ta karba ta hanyar da za ta karbi abinda muke kira royalty kuma su ma wanda za su sa kudin su na jari za su samu kudin su kuma za su samu riba
kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa ƴan kasar damar bada bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kiwaye da mai a kasar kamar yanda shugaban kamfanin Malam Melikyari yayi kari akai
batunci da ake mana a wuraren ayyukan mu sun tsanani kuma gwamnati ta dauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanin da muke aiki da su kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu kuma bin gwamnati sojoji da navy da sauransu dukkan su suna yi iya kokarin su kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan wayannan wuraren da ake wannan bannan an fidda su kuma wannan tsarin da aka fito shine kada ma tsaya nan wurin komai da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su kawo mana reportin namu mai aka hukumomin gwamnati domin su dauki matakai kuma ba ma dauka mataki ba su wanda ba ya kawo wannan report na farko za mu tsare mutum mutuncin su na biyu kuma inda akwai wani sallama da za a musu masu ma za a musu banda haka idan ka saci man fetur a kowace duniya dole za ka kai refinery to wannan refinery din su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba sato su akai ba idan aka samu wannan hadin kai mun san cewa za a samu wannan saukin
duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samun da kudade a bangaren man fetur da iskan gas da kuma habbaka arzikin man fetur na kasar da inganta tattalin arziki kuma ana sa ran wannan ci gaba zai bude hanyoyi ga kasar wajen samun dala biliyan 500 na kudaden shigarta Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiyya kada abanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin madalla ina ma abota bibiyar kafafin sada zumunta da kuma san nishadi shin ko kun san wannan muryar
masu sana'ar bayar gandan abincin biki sun fara gangamin wayar da kan maciya naman biki da cewa ganda mai tauri cikin abincin biki ta kulliya ce ba ta tauna ko hadiya ba
to a yau shirin matasa a duniyar gizo ya yi kicibar da wannan bawan Allah wanda ya fice a kafafin sada zumunta da aka fi sanin sa da Hausa guy a biyo mu da jin hirar da nayi da shi cikin shirin
shin wane ne Hausa guy mai da farko
to Shamsiyya barka da wannan lokaci da masu saurare Hausa guy dai a takaice wani matashi ne dan shekaru 32 da haihuwa a dan asalin jihar Kaduna a Najeriya kuma nayi makarantar primary nayi secondary nayi jami'a nayi aikace aikace tun kusan gama secondary na fara aikin gwamnati nayi aiki a matakin gwamnatin karamar hukuma nayi gwamnatin jiha yanzu kuma ina gwamnatin tarayya
cikakken sunanka ne Hausa guy ko da akwai sunan da aka yi maka yanka da shi
a sunan da aka taru aka yanka rago aka ci na tashi daga buzun a gida shine Abdulsalam Yasar Malan amma sunan da yan social media suka taru suka yanka ragon da bamu gani ba shine Hausa guy
to kasancewar mafi yawan ma'abota amfani da kafafen sada zumunta sun fi sanin ka da Hausa guy kuma duba da irin salon da kake amfani da shi wajen jawo hankalin mabiyanka shin taya ma kai ka fara amfani da kafafen sada zumunta nan da har ma ka zabi wannan salon wajen nishadantar da mabiyanka
wai labari mai tsau amma dai a takeice wato dai a degree na farko na karanci abinda ake kira mass communication so tun a lokacin akwai wani course da ake koya mana wato aikin jarida a yanar gizo wato online journalism to tun daga wannan lokacin ne da kuma mun hadu da malamin da ya maida hankali sosai akan hakan so sai ya cusa mana sha'awan haka to ni ina daya daga cikin wanda suke sha'awan wannan course din to amma yanayin aikin da nake yi bani da lokacin amfani da shi sai kusan har a shekara ta 2020 lokacin da aka yi kullan corona kuma jihar Kaduna ta zo ta fi tsauri a arewa wadda aka kulla kowa a gida to ganin na zauna a gida bani da aiki sosai sai na yi amfani da wannan daman na ce to bari in yi amfani da sha'awar da nake da shi akan harkar to daga nan ne kuma sai harkokin Hausa guy kuma sai ta fashi a social media
madalla to ganin ma yanda ma kake magana shin wannan dadaddan yanayi ne da kake magana ko kuma dai mutanen social media ne suka karfafa maka gwiwar yin irin wannan salo na magana da sauransu kuma ganin cewa kowanne dan adam yana da baiwar da Allah ya basa amma da dama ba sa sanin yanda za su bayyana baiwar su ko kuma su fito ma da baiwar da Allah ya basu ta ya kai kai fitar da taka ko kuma ma ka san ma kana da irin wannan baiwar
wai babban magana to ni dai salon magana ta haka take kuma ban ma cika yin magana ba sosai in ba ina cikin wadannan waɗanda na saba da su ba. Tambaya na biyu kuma wato ƴan arewa ko kun ce ƴan Najeriya matasa suna da wahalan gano baiwar da Allah ya musu domin ganowan ko dai a gano maka ne ko kuma kai ka gano da kanka. To a nawa bangaren yawanci mutane ne gaskiya suka gano cewa ina iya yin abin da nake yi a yanzu kuma na sami waɗanda suka karfafa min gwiwa akan hakan.
Wasu irin sako kake so ka isar ta kafafen sada zumuntan ganin cewa kana mu'amala ne da dimbin mutane ko kuma in ce ma miliyoyin mutane?
Eh, tambaya mai sauki mai wahalan amsawa. To a takaice dai shi wannan salam da nake yi kamar dai gabatar da labarai ne domin a tunatar da mutane ko kuma a sanar da mutane ko kuma a faɗakar da mutane ko kuma a ilmantar da mutane. To amma dukansu ana yi ne ta hanyar nishadi, wato ana faɗa ma kowa masu gaskiya a faɗa musu gaskiya ta nishadi maimakon su zagi sai kaga an gaya ma mutum gaskiyan da ya kamata ya sani kuma ya biyo yana godiya yana jin daɗi. To waɗanda kuma basu sani ba su ma a sanar da su shi ma ta hanyar nishadi sai kaga sun sani kuma suna jin daɗi. To wannan shine ganin cewa arewacin Najeriya kusan abubuwan duk da kazo da shi idan ba ka zo da salon nishadi bane yana da wahala saiduwa. To shi yasa na dauki irin wannan salon kuma sai Allah ya sa ina da irin wannan baiwa.
Yawa to kai batu akan maganan saidawa, wato kenan kana nufin cewa yanzu har ma ka fara cin moriyar waɗannan abubuwa da kake ta kafafan sada zumunta ka fara samun kuɗi da su, kana samun mutane da suke bada tallalluka ne ko kuma suke cewa o ko kai musu labari ko ka isar musu da sako har su biya ka?
A kwarai kuwa wannan magana taki haka take domin akwai romo kala-kala da ake amsa musamman na tallalluka da kuma waɗanda wasu shafuka suke biya ana samun abin taro da sisi a iya cewa ma ya wuce taro da sisi domin ana samun manyan kudade ta harkan tallalluka da kuma abin da shafukan suke biya ga wanda yake creating video.
Idan nace yanzu to ina so ka yi min wani abu ko kuma ka tallata mana shirin matasa a duniyar gizo, ya za ka yi? Shin zama kake ka zauna ka kirkiro da labarin ko kuma zuwa maka yake?
To duka biyu. Wani lokaci idan labarin musamman an gabatar da shi ne na ko gaskiya ko wani labari da ya shafi wanda wasu kafafe irin naku suka yada, to nakan dauke shi wani lokaci sai in sarrafa shi cikin nishadi sai in isar ma mutane. To wannan nakan zauna a rubuta. Wani lokaci kuma idan kirkira ne ko misali wanda kika ce yanzu gabatar, to wannan kawai wani lokaci yana zuwa min ne, wani lokaci kuma in zauna an hada ideas sai in rubuta. Misali bari mu dauki wannan shirin da kike gabatarwa na matasa a duniyar gizo, sai mu ce matasan duniya sun sami sabon gida a duniyar gizo da sashen Hausa na VOA ta gina, gidan da a yanzu ya fara batsewa da dubban masana matasa daga kowace nahiya. Shamsiya Hamza ne ke aikin captain. Misali kenan.
Madalla madalla, gaskiya wannan kan ma iya cewa baiwa ce tsantsa daga Allah. To Allah ya ƙara basira. To wani irin shawara ko kuma kira Hausa ga zai wa matasa ƴan uwansa waɗanda suke ta'ammali da waɗannan kafafan sada zumunta ba tare da sun amfana da kansu ba ta kowace hanya?
To kin baro ta da girma. Abinda zan iya cewa shine wato mutum ya zama na ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu, ko dai kana sanya wasu abubuwa na kasuwanci ko baiwa a cikin social media domin ka samu masu kallo da masu comment da masu liking domin ka samu kuɗin shiga, ko kuma ka kasance cikin waɗanda suna kallon wasu bidiyo ko karatuttuka wanda zai taimaki rayuwarsu ko harkar kasuwancin su wanda zai taimaki rayuwarsu na yau da kullum. Idan mutum ba a cikin waɗannan biyun yake ba, to shine za a iya cewa sun shiga cikin ƴan abiyarima a shakida. To ƴan abiyarima a shakida kuma kenan kana asaran datan ka ba tare da kana amfanan komai a cikin social media ba. Wannan shine abin da ake gudu ko kuma abin da ba a so ga matashi ko ma wanda ba matashi ba ya bata lokacinsa a banza.
To muna godiya sosai da wannan lokaci da ka bamu kuma muka ji takaitaccen tarihin Hausa ga.
Ana godiya kwarai sosai da wannan lokaci da aka bayar da kuma wannan shiri da ake yi.
Madalla. To gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To gaishe ki Shamsiyya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau mai cewa dan Allah ku tambaya mani shugaba Buhari cewa wai shin a haka za mu ci gaba da tafiya, ana kashe mu ana sace mu ana kona mana dukiya babu abin da zai iya yi mana? To ko in haka ne wallahi lokaci yayi da mai rai zai ga kabari ya ce inda ma shine cikin kabarin da ya fi masa sau 100 da ya ci gaba da zama cikin wannan duniyar. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Babangida Giyawa da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Sanusi Madatti da Magaran da Faruku Mahe Karoga daga jihar Sokoto masu cewa salamu alaikum sashin Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu mika sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwa da iyalai da kuma al'ummar jihar Jigawa dake arewacin Najeriya bisa rasuwar dan takarar dan majalisar dattijai na jam'iyyar APC wato Alhaji Ibrahim Tijani Kiyawa wanda Allah ya masa rasuwa da daren jiya Asabar. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama, Allah kuma ya baiwa iyalansa hakurin jure wannan rashi. Ra'ayi na biyu na Sanusi Ahmadu ne mai cewa a jiya Asabar ne shugaban kasar mu Nijar Muhammad Bazoum ya ziyarci jihar mu ta Zindar bayan sannu da zuwa da bangajiya ga shugaba Bazoum tare da tawagar da ta mara masa baya. Muna fatan shugaban namu ya ga irin matsalolin da suka yi wa jihar Muta da Magaran daurin huhun goro da suka hada da matsalar ruwan sha, wutar lantarki, rashin aikin yi ga matasa, lalacewar hanyoyi, ga uwa uba hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi. Da fatan gwamnati za ta dube mu da idan rahama. Shiko Isa Lawan Girgiri cewa yake kwato naira miliyan 300,000 daga hannun barayin gwamnati da gwamnatin shugaba Buhari ta yi, hakan abun a yaba mata ne, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata gwamnati ta yi wa 'yan Najeriya bayanin yadda za a yi da kuɗin domin gudun kada ungulu ta koma gidanta da tsamiya. Bari mu je ga Lawan Sani na Kawu Daura mai cewa muna jinjinawa dakarun sojan Najeriya bisa kokarin da suka yi na yakar ƴan bindiga a jihar Kaduna. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya amin. Ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri mai cewa muna marhabin da kokarin masu sana'ar biredi daga kasashe takwas na yammacin Afirka na ganin sun rage dogaro da alkama ta kasashen waje tare da ƙarfafa hanyar samar da abinci ta hanyar kafa wata kungiyar kasuwanci. Da fatan Allah ya sa wannan kokari nasu ya cimma nasara. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
To Malam Ibrahim a takaice, ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine, inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi da karun Russia da nanata harbar rokoki kan tashar wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya. Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wani jawabi cewa sojojin Ukraine za su auna dakarun Russia da ke harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar. Kasashen biyu da ya san ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda Russia ta kwace a watan Maris cikin kadan bayan da ta yi mamaye Ukraine. Katafarin kamfanin mai na Aramco na kasar Saudiya ya bada rahoton karuwar kashi 90 cikin 100 na ribar rubu'in shekara na biyu a yau Lahadi, wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance ribar. Kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru 10 duk da kuma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci, inji shugaban kamfanin Aramco Amin Nasir a cikin rahoton ribar da aka samu. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie Hadi Matar ya musanta aikata laifi a jiya Asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai. Yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba, haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin. Rushdie ya yi magana a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka inda yake shirin gabatar da jawabi a wani taron yancin masu fasaha a wata cibiya da ke yammacin jihar New York ta kasar Amurka. Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su, inji ministan harkokin wajen Mali da kuma mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun kara da kasar Amurka a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar ƙarancin ma'aikata sakamakon annobar COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gaba daya, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya hada mana shirin Dubi Hamza, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.